Daga birnin Washington DC, muryar Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu rarrun ma a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a zangon FM na BYU Africa ke mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol, sai kuma Alpha Radio kuma su a Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta addressin mu na voahausa.com. Assalamu alaikum alaikum barkamu da warhaka. Yanzu ma dai ni ne Sarfil Hashim Gumel daga nan birnin Washington DC tare da Safinatu Sara Sodangi da sauran abokan aiki muka saki kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Cikin shirin za ku yi cewa biyo bayan harin da wasu ƴan bindiga suka kai garin Tabanne a jihar Sokoto, har yanzu ana ci gaba da samo gawarwaki.
An gudanar da jana'izar gawarwakin da aka sami ɗebowa ne daga dazuzzuka da kuma zagayen garin na Tabanne, wanda wasu ƴan bindiga suka kai hari a ranar Litinin da ta gabata, aka kuma binne su duka a garin Gandi.
Koya masana dokokin tsarin mulki a Najeriya ke kallon dokar da shugaban Najeriya wato ya amince da ita ta kwace kadarorin waɗanda ake tuhuma da satar kuɗin ƙasa?
Ina kallon ta da cewa wato akwai ɗan burbushin wani kamar fargajaji a cikinta ko siyasa.
Haka kuma kan wannan batu ne ma za mu buɗe muku layin waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Yaya kuke kallon cece-kucen da ke faruwa tsakanin fara shugaban ƙasa da majalisar wakilai kan sabuwar dokar kwace kadarorin waɗanda ake tuhuma da satar kuɗin ƙasa? Lambar da za ku kira ita ce 202-205-2655. Amma kafin nan ga yadda juna ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Shugaba Donald Trump ya ce ya samu tabbacin shugabannin kasashen Turai akan cewa za su ƙara kuɗaɗen da suke kashewa wajen samar da tsaro, bayan shugaban na Amurka ya share kwanaki yana kukan cewa duk kasashen sun bar ɗawainiyar kashe kuɗaɗen akan Amurka kawai. Trump ya ce yanzu kasashen Turan, wanda ajiya yake kashi 2 cikin 100 na kasafin kuɗaɗen su kawai suke bayarwa a matsayin tarbace ga harkar tsaron, yanzu za su ƙara zuwa kashi 4 cikin 100 kafin shekarar 2024. Haka kuma Trump ya yi barazanar cewa zai fitar da Amurka daga rundunar tsaron ta Turai, wato NATO, idan ba a yi wa Amurka adalci ba wajen ɗaukar nauyinta, inda ya ce Amurka ce ke samar da tsakanin kashi 70 zuwa kashi 90 cikin 100 na kuɗaɗen gudanar da ita. A halin yanzu kuma ana kwanaki kalilan kafin su biyun su haɗu a wani taron kolin da aka shirya. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce shugaban Rasha Vladimir Putin ba abokinsa ba ne, kuma ba abokin adawarsa ba ne. A lokacin ganawarsa da manema labarai yau a wajen taron NATO da ake a Brussels, Trump ya ce Putin ba makiyina ba ne, abokina ne, a'a, ba wani dogon sani na yi mishi ba, amma a 'yan lokutan da muka haɗu mun mutunta juna sosai. Sai dai duk da haka Trump ya bayyana Putin da cewa shi mutum ne haziƙi mai kuzari, wanda watakila wata rana zai iya zama abokina. A ranar Litinin mai zuwa ne aka shirya za a yi taron koli tsakanin shugabannin na Amurka da Rasha a Helsinki, inda Trump ya alkawarin cewa zai tado maganar yarjejeniyar rage miyagun makamai da yadda Rasha ke sabawa yarjejeniyar da aka kulla kan batun rundunar sojan nuclear, da kuma katsa London din da ake zargin Rasha da yi a cikin zaben shugaban ƙasar Amurka na shekarar 2016. Wani babban hafsan sojan Isra'ila ya ce har-haren da jiragen saman ƙasarsa suke kaiwa a Siriya sun takura yunkurin da Iran ke yi na samun mazauni a ƙasar, amma kuma ita ma Isra'ila an gurkunta ta, har dole yanzu ita ma tana neman agaji kafin ta iya cimma burinta na ganin bayan Iran da Siriya din. Wannan bayanin da kwamanda na Isra'ila Major General Michael Edelstein ya bayar jiya a wajen wata tattaunawa da wata cibiyar Yahudawa ta shirya a nan Washington, ya bada ƙarin haske da ba a saba samu ba akan dabarun Isra'ila akan Siriya. Haka kuma da yake amsa tambayar da sashen Iraniyanci na gidan rediyon VOA ya masa, General Edelstein ya ce matakin kai hare-hare da Isra'ila ke ɗauka a can Siriya da Lebanon da sauran ƙasashe na samar da nasara. Labarin kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga Washington DC. Wani hamshakin ɗan kasuwa na Amurka da ya kafa kamfanin Master Pizza mai suna Papa John ya yi murabus daga mukaminsa na zama shugaban kamfanin, bayan da wata kafar labarai ta yi tunan silin cewa ya taɓa furta wata kalmar ɓatanci mai wulaƙanta baƙaƙen fatar Amurka. Mujallar Forbes ce ta buga labarin a jiya Laraba cewa John Scantina yayi amfani da wannan kalmar ne a lokacin da ake gudanar da wani course din horaswa akan yadda ma'aikatan kamfanin za su rika mu'amala da jama'ar jinsuna daban-daban dake cudanya da kamfanin. A lokacin wannan tattaunawar ce Scantina yayi amfani da kalmar dake farawa da harafin na wacce aka dauka a matsayin tabatanci akan jinsin bakakken fata. Bayan saukar shi daga mukamin sanadin fadar wannan kalmar ya sa jarin kamfanin ya fadi warwas a kasuwar zuba jaruka jim kadan bayan da aka bada labarin. Tindide Scantina ya nemi afuwa akan abin da ya kira sakarcin da ya aikata inda ya ce bai kamata ya amfani da irin wannan kalmar mai iya bata ran wasu ba. Karar da wasu lauyoyi suka shigar ta tilasta dakatar da shirin da aka yi nazartar da hukuncin kisa akan wani mai laifi jiya a jihar Nevada dake nan Amurka wanda aka so a kashe shi ta hanyar amfani da wani magani da ake sakawa a cikin allura. A jiya Laraba da dare ne ya kamata a kashe wannan mutum mai suna Scott Dozier bayan da aka same shi da laifin kisan kai. Amma kuma sai wani alkali ya bada umarnin kada a kashe shi din bayan da lauyoyin kamfanin Alvagen da ya kirkiro maganin suka shigar da karar da ke nuna cewa ba su amince ayi amfani da magungunan su wajen aiwatar da irin waɗannan hukuncin kisa ba. Haka kuma kamfanin ya zargi hukumomin na jihar Nevada da cewa hanyoyin haram suka bi suka samo shi maganin mai suna midazolam da aka so ayi amfani da shi wajen hallaka mutumin.
Labaran duniya ku saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka anan Washington DC. To madalla biyo bayan harin da wasu 'yan bindiga suka kai garin Tabanna a karamar hukumar Raba dake jihar Sokoto har yanzu ana ci gaba da samun gawarwaki. Ga Murtala Faruk san yin da karin bayani.
Kimanin gawarwaki 30 ne aka yi wa jana'iza da yammacin jiya Laraba a ƙarƙashin jagorancin gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal. An gudanar da jana'izar gawarwakin da aka sami ɗebowa ne daga dazuzzuka da kuma zagayen garin na Tabanni wanda wasu 'yan bindiga suka kai hari a ranar Litinin da ta gabata aka kuma binne su duka a garin Gandi. To sai dai rahotanni sun ce a yau ma an ci gaba da samu gawarwaki har 6 zuwa garin na Gandi yayin da ake hasashen cewa da akwai wasu gawarwaki a cikin gidaje a garin na Tabanni wanda yanzu haka yake wayan ba kowa. Gwamnan jihar Zamfara Abdulaziz Yare Abubakar ya jagoranci wasu gwamnoni APC 5 inda suka kai ziyarar jaji a Sokoto da suka hada da gwamnonin jihohin Katsina da Niger da Jigawa da Adamawa da Borno. Bayan kwashe tsawon sa'o'i 2 suna ganawa a sirrance, gwamnan na Zamfara ya ce sun tattauna ne akan yadda za a samu bakin garin warware wannan matsala ta kai hare-hare da kashe-kashen jama'a wacce ke addabar jihohin nasu.
To mun zo wurin tanzan ko abin da ya faru a Sokoto kuma mun yi ta'aziyya ga ainin gwamnati da kuma ƴan uwa waɗanda suka rasa rayuka da kuma dukiyoyi. Mun sani cewa ga al'adar ku ta ƴan jarida za ku yi hasashe ko akwai wani abu. Abin da muka tattauna shine dukkan munin jihohin nan guda 4 ko 5 muna fama da irin wannan matsalolin. So a matsayin mu na shugabanni mun tantauna akan sha'anin tsaro da tattalin arziki na hanyar da zamu zamna a matsayin mu na gwamnoni da kuma ainin ita gwamnatin tarayya ganin cewa wani tsari ne zamu hito don kada a dauke mu ayi mana bazata. Wannan sha'anin musamman ni dare da rana muna fama da irin waɗannan matsalolin. So matsaloli wanda ya kamata mu shugabanni mu zamna mu zuruhin tunani a ciki daga ina wannan abu yake hitowa kuma da ina ne za a yi a samu magani wanda za mu haɗa kai da gwamnatin tarayya ganin cewa an cimma wannan makasudi in Allah ya yarda.
To sai dai duk da yake kawo yanzu ba wani rahoton kai jami'an tsaro ko kuma sojoji na musamman a yankin da lamarin ya auku, gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal ya ce an ɗauki matakan magance matsalar duk da yake bai bayyana matakan ba.
Matakin da gwamnatin jihar Sokoto ɗauka da jami'an tsaro shine mun ƙara ɗauka matakan tsaro, an ƙara jami'an tsaro kuma muna ƙara ba jama'a haƙuri, jawo hankali suka cewa su koma wurare su insha Allah za a tabbatar da cewa komai ya tafi daidai.
Rahotanni dai na nuni da cewa ko baya ga garin na Tabanni kusan dukkan jama'ar ƙauyukan da ke zagayen sa sun yi ƙaura daga gidajensu saboda fargabar dawowar 'yan bindigar, lamarin da ya sa adadin 'yan gudun hijira ya ninka zuwa Dubai, mafi akasari mata da ƙananan yara da suke fakewa a makarantun boko. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
To madalla a gaida Murtala jiya majalisar dokokin Najeriya ta amince da wani kuduri da ke neman shugaba Muhammadu Buhari ya dakatar da aniyar aiwatar da dokan nan mai lamba 6 ta kwace kadarurin waɗanda ake tuhuma da halatta kudin haram zuwa lokacin da za a kammala shari'un a kotu. Yanzu haka dai masana dokokin shari'a a Najeriya sun fara fadin albarkacin bakin su. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari.
A makon jiya ne dai shugaba Muhammadu Buhari ya sanya hannu akan wannan doka a wani mataki na karfafa aniyar gwamnatinsa ta fafutukar kawar da ayyukan rashawa a Najeriya. To sai dai a jiya Laraba ɗan majalisar wakilan kasar sun zartar da wani kuduri da ke zargin shugaban da yunkurin shiga hurumin ayyukan da kundin tsarin mulki ya shata wa majalisar dokoki, a dan haka tilas ne a dakatar da aiwatar da dokar. Kazalika majalisar dattawa ta yi muhawara akan wannan batu inda ta bayyana lamarin a matsayin wani kutse da bangaren zattarwa ke kokarin yi wa sashin majalisar dokoki. A dan haka ne majalisar dattawan ta umarci Attorney General kuma ministan shari'a na Najeriya Abubakar Malami ya bayyana a gabanta game da wannan batu. Dr. Nasir Adamu Aliyu malami ne a tsangayar nazarin aikin lauya ta Jami'ar Bayero Kano.
A matsayina na lauya kuma malami ne ko da aikin lauya, ina kallanta da cewa wato akwai dan burbushin wani kamar fargajaji a cikin ta ko siyasa siyasa. Dalili shine na daya dai kwace kaya dukiya da ake zargin talifi ce, na daya akwai dokoki kala kala kaman kaga ICPC Act wato dokar hukumar ne mai zaman kanta ta bincike cin hanci da rashawa. ICPC kaga ta yi bada sashi sashi diyan inda za kwace a rike. Sa'annan EFCC Act kansa tana nan ita ma kuma ta bada dama na wannan. Sa'annan dan zaka ji da yawa aka ce ta bada dama su tafi kotu su ce a rike wannan har sai ya bayyana a zahiri wane shine mai ta ko wane shine mai ta. To wannan shine saboda haka abin da ke gani kaman wata kila wato ko wani misali kurari ne suke so su yi, amma ni a gani na dama fa da akwai dokokin nan bibiya ne kurun ba sa yi. Kuma in ba a bibiya doka ba za ta yi wani aiki ba, haka ita ma izinta ta kudaden ba za ta yi aiki ba sai dai ya manita a cikin wasu burruka. Ni a ra'ayi a fahimta take nan.
Shi kuwa sanata Mas'udu El Jibril Doguwa wanda ya wakilci shiyar Kano ta Kudu a majalisar dattawan Najeriya a shekarar 1999 zuwa 2003 cewa yake
kullun majalisa da ita bangaren zattawa kamata yi kowa isan ina ne hurumunsa. Hurumin nan a cikin doka gashi nan karara kowa an rubuta an baki da fari cewa ga irin aikin wane ga irin aikin wane. So ba mu san dalilin da yasa a takaice za a dinga samun shishigi wannan bangare idan ga kuma wannan ina faruwa ne daga bangaren zartawa. Majalisa ce take da izini ko kuma aka bata hurumin yin doka, su kuma an ba su hurumin aiwatar da dokar da aka yi. Idan kuma rigima ta kace mai tsakanin bangaren zartawan da majalisa, to kamata ita kuma bangaren shari'a ta shigo domin ta daidaita.
Yanzu haka dai majalisar dattawan ta Najeriya ta kuduri aniyar gudanar da garan bawul ga dukkanin dokoki ko kuma wata oda mai nasaba da irin wannan da nufin tabbatar da cewa ba sa cin karo da sassan kundin tsarin mulkin Najeriya ko kuma wasu dokoki da majalisar dokokin kasa ta aiwatar.
Majalisu sun yi daidai su duba su gani idan akwai irin waɗannan oda da aka dinga bada a kowanne irin lokaci ne na gwamnatocin baya, to a kira su a duba ana amfani da su daidai, idan ba a amfani da su daidai, idan za a mai da su doka ne su mai da su doka, idan ba za a mai da su doka bane to a jawo hankalin bangaren zartawa cewar waɗannan abubuwan da ake kokari a yi ba wai ba daidai bane.
Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To madalla a gaida Mahmud Ibrahim Kwari. In an jima kaɗan za mu buɗe muku layin waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Yaya kuke kallon wannan cece-kucen da ke faruwa tsakanin fadi shugaban kasa da majalisar wakilai kan sabuwar dokar kwace kadarurin waɗanda ake tuhuma da satar kuɗin ƙasa ko kuɗin gwamnati? Lambar mu ita ce 202-205-6555. Kada a manta a fara sa alamar tara wato plus da ɗaya sannan a jero lambobin kafin nan a shakata da wannan.
Wani yana da hura goma takalma sun kai goma yana da wando goma riguna sun kai goma sannan goni ba na sirifa duka Allah na kauna ku wai yana da daki nasa in yayi gado ya kare yayi matarani ya sanya kuma yayi katifa nasa gare ni oga canya da ku kafet fa a daki handa ku jeri nasa sannan wani ba shi da ke so duka Allah na kauna ku Allah na kaunan ku shi dai mai fa kudin can wani aiki yayi ma Allah yayi dadi ya bashi abin sa an gai ku da baka da aho wani aibu kai wa Allah yaji zahiya na ka abin sa shi fa Allah sarki iko dukin da
yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655
to madalla mun samu kiran mu na farko wane ne kuma daga ina ake kira
Mustafa
daga yemi kake kira malam Mustafa to malam muna sauraron ka ya zaka ce ya kike kallon wannan batun
da barka da wani
yawa baka dai lafiya
muna kallon wannan abu ne dangane da yadda su yan bangaren yan majalisa suke sun tsadi gaban kasa da hana shi abubuwan da ya kamata ya aiwatar wa yan kasa wanda za dokokin da yake yi ya su amfani yan kasa ne su kuma ba sa son abin ba sa son ci gaba a wurin talakawa ne shi ne ra'ayi na
to malam Mustafa mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka bari mu je Kaduna wane ne akan layi
hello assalamu alaikum
amin wa alaikum assalam wa ki magana
Shafi Lashugu Malbarka da Al'asariya.
Yawa, baka dai.
Suna Malam Murtala, ina kiran ku daga garin Gasa a Kaduna tarayyar Najeriya.
To Malam Murtala muna sauraron ka.
To, Malam Shafi Lu kaga ya kamata ai a ce su wakilan mu na majalisa babba da karama a ce ai sun magoye wannan tsari tunda duk a lokacin campaign din su suna ta mana cewa za su goyi bayan mai girma shugaban kasa musamman babban kudirin shi na farko zai yi aiki da cin hanci da rashawa to ashe kaga ko me za a kawo in dai wannan da gaske suke ya kamata ai ma ba sai ma sun ja kowa ya ji ba ma su ci a to samina wa dana sun ji sun yi imani da haka to kaga ya nuna cewa kenan akwai dan wani abu wanda ba su ai ko kuma daga ciki dai ba muna zargin su duka bane muna musu kyakkyawan zato amma daga ciki kenan akwai wanda suna ga suna da alaka da irin wannan abu dokan da kila akan za ta aiki shi yasa suke ja da abin amma muna ga ya musu fice muna kallon su kuma idan zabe ya zo nan ne zamu tantance me so ayi doka a yaki yakin aiki rasha da wanda bai so kaga sai dawo gida ya ci gaba da zama da mutalaka wanda yake son yayi sai mu ƙara tura shi wannan majalisa da fatan za ku tashi lafiya
to mun gode malam Murtala bari mu ji Maiduguri wani ne akan layi daga Maiduguri
Maiduguri malam Muhammad daga Maiduguri
malam Muhammad muna sauraron ka me zaka ci gaba da wannan maudu'i na mu na yau
wannan abu da ke shine daidai abin da Buhari ya daidai ne daidai ne saboda doka da ma'aikatar shi mutum bai san ana ganin sa ba sai an dungule shi saboda haka wani dungulan sa aka yi saboda mu wata lata mu nan muna jiran su
to malam Ahmad mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka bari mu je birnin tarayya Abuja wani ne akan layi daga Abuja
Assalamu alaikum
Amin wa alaikum salam ya sunan malamin
Sunan Jibril
to man Jibril muna sauraron ka ya kake kallon wannan abu da ke faruwa
eh to wannan abu dai gaskiya mu dai muna roƙon Allah
Allah ya sa samu hanyar ci gaba mai amfani. Saboda gaskiya wannan wakilan namu ba sa tofin mutanen Najeriya a ra'ayina.
A to baka ganin aiki suke yi wa aikin da suke ƴan Najeriya suka zabe su kuma ƴan Najeriya suke wa aiki ya zaka ce kuma ba sa tausayin ƴan Najeriya.
Ai kullun abu ɗaya ne ake kai. Kullun idan an ka kudiri rushewa aiki. Yawa amma tunda mu muka zabe su ya kamata aka zo da kudiri wanda zai amfani a sa hannu ai wanda ba zai amfani ba a kore shi.
To man jibir mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayin naka. Bari mu je Kano. Wani ne? Amin wa alaikum assalam. Wani ne daga Kano?
Kana magana da Muhammadu Ayatullahi Kasako ta kai lokar gama Kano State Najeriya.
Muhammadu Ayatullahi muna sauraron ka, me zaka ce game da wannan batu da muke tattaunawa a yau?
Ra'ayina shine kamar maganar da wannan mai sauka ya sauka. Dan majalisun nan namu in ka kasa su kashi 100. Kai 99 ba sa kaunar talaka. Ba sa.
To me yasa talaka ya zabe su ba sa kaunar talaka?
Abin da bai shafe su ba. Duk abin da suka san ba za su karu a ciki ba. Ba sa kauna a ce gwamnatin kare aka aiwatar. Abin da san suke tsoron wannan doka mafi yawancinsu barayi ne. Shi ne suke tsoron za a karɓe dukiyarsu. Ba wai dan Allah suke so kan wannan.
To da ka faɗa haka baka san ƴan Najeriya bane suka zabe su ba. ƴan Najeriya su suka zabe suka kai su wannan domin su musu aiki.
Mu muka zabe su amma wallahi yawancinsu ba sa tausayin mu. Ka kula duk yakin da ka ji ƴan majalisu suna kumfan baki a kai. Wallahi in ka kasa shi 10 wallahi kai 7 duk interest ne ba na talaka bane. Na rantsi da Allah. Saboda kuma muna nan tsakaninmu da su Allah zai mana sakamako kuma wannan jima su kumfan bakin zasu yi waye Allah zai mana maganin su akwai ranar zabe.
To mallam mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka. Muna da kira akan layi. Daga ina ake kira kuma ya sunan malamin?
Daga jihar Niger. Ibrahim yake hula garin mai gode a Kimba.
To mallam Ibrahim muna sauraron ka, me zaka ce kan wannan batu namu?
To gaskiya ne wannan batu naku da wannan modi da kuka kawo mana yau wannan mai magana nan ne ra'ayina ɗaya. Gaba ɗayan su masu yawancin su masu laifi ne dan saboda ainihin gaba ɗaya dukiyar Najeriya karfi da yaji sun jawo mana talauci wanda yake dan dole ma ya kasance subhanallahi.
To Malam Ibrahim mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka. To jama'a layukanmu yanzu haka a buɗe suke, za ku iya kira domin ku bayyana mana ra'ayoyinku. Yanzu haka mun samu kira ba daga ina ne kuma ya suna malama?
Magana Bala Ibrahim daga Gashuwa, mutumin Sokoto ne mu mazaunin Gashuwa.
To Malam Bala Ibrahim daga Gashuwa muna sauraron ka.
Yawa don muni kullum ina kira ban samu an ka ɗauka ba ni yanzu ban yi taladin wasu bayanuka da zan faɗa ba.
To babu damuwa saboda yau muna magana ne akan wata doka da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya sa wa hannu ta kwace kadarorin waɗanda ake tuhuma da satar kuɗin gwamnati. Kana tare da malam? To da alama dai wayanka ta katsi. To da kuma daga wayanka ma ka karshen daga wayoyin mu a yau, sai kuma gobe idan Allah kin za mu buɗe layin ba ku dama domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Mun gode. To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka nan birnin Washington DC, wanda yanzu agun muke cewa karfe 5 saura minti 6. Yanzu kuma sai
wasanni a takaice.
Kasar Croatia ta kafa sabon tarihi na samun kaiwa a wasan karshe ta gasar kwallon kafar cin kofin duniya karon farko, bayan da daren jiya ta doke kasar Ingila da ci 2-1 a wasan kusada ta karshe ta gasar ta bana da ake fafatawa a kasar Russia. Wannan ne karo na 5 da kasar take halartar gasar cin kofin duniya. Ita kuwa kasar Ingila wannan ne karo na 4 da ake doke ta daga cikin wasannin kusa da na karshe 5 da ta taba kaiwa a tarihi. Za ta kara da kasar Belgium a wasan fitar da na 3 na gasar a jibi Asabar, yayin da ita ko Croatia za ta fafata da kasar Faransa a wasan karshe ta gasar a ranar Lahadi. A wani labarin kuma, hukumar kwallon kafar duniya wato FIFA ta dora wa hukumar kwallon kasar Ingila biyan tara ta fam 50,000 sakamakon sanya wani safan kafa da aka haramta a gasar ta cin kofin duniya. Yan wasan kasar ta Ingila Dele Alli da Eric Dier da kuma Raheem Sterling sun saka wani safa da hukumar ta FIFA bata amince da sanya ba a saman halattaccen safansu na kafa, duk kuwa da gargadin da hukumar ta yi akan haka. Hukumar ta FIFA ta ce an ci tarar ne saboda sabawa dokokin tallace-tallacen kafafen yaɗa labarai da kuma dokokin kayayyakin hukumar. Kungiyar kwallon kafar Chelsea ta Ingila ta shirya tsaf domin sallamar mai horar da ƴan wasan ta Antonio Conte bayan kwashe tsawon shekaru biyu a kungiyar. Kungiyar dai ta ki yin bayani akan matsayarta akan kocin ɗan shekaru 48 da haihuwa wanda ya lashe mata kofin gasar Premier a shekarar sa ta farko a kungiyar. To sai dai ƴan wasan kungiyar sun wallafa sakonnin godiya ga kocin a shafukan sadarwa na internet inda suke yi masa ban kwana da kuma fatan alkhairi. Ana taron mai gurbin sa da tsohon kocin Napoli Maurizio Sarri. A wata sabuwa kuma shahararren dan wasan kasar Portugal Cristiano Ronaldo na dabda yin gwajin lafiya a kungiyar Juventus ta kasar Italia a ranar Litinin kafin daga baya a bayyana shi a matsayin sabon dan wasan da ta shafano daga kungiyar Real Madrid ta kasar Spain akan kuɗi fam miliyan 105. Ronaldo ya kwashe tsawon shekaru 9 a Madrid inda ya koma daga Manchester United ta Ingila. Ya kuma sami zura mata kwallaye 451 a cikin wasanni 438. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Kasar Rasha na ci gaba da tauye haƙƙin ƴan jarida da gidajen watsa labarai. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka, Heather Nauert, ta ce Amurka ta la'anci matakan da Rasha ta ɗauka na takurawa ayyukan kafofin yaɗa labarai na Radio Free Europe da Radio Liberty, wato RFE ko RL da muryar Amurka a ƙarƙashin dokokin Rasha akan gidajen watsa labaran ƙasashen ƙetare. Gidajen rediyon RFE da RL da VOA su kaɗai ne gidajen watsa labaran da aka saka a ƙarƙashin wannan doka wadda ta ƙarfafa daɗaɗɗiyar manufar ƙuntatawar harkokin watsa labarai a ƙasar ta Rasha. Bugu da ƙari, a ranar 3 ga watan Yuli, Majalisar Dokokin Ƙasar ta ƙara ɗaukar wani mataki da ya yarda da dokar da ke sauya masu ba da izini ba da lasisin kafofin watsa labarai daga hukumomi zuwa hannun wasu jama'a a matsayin gidajen watsa labaran ƙasashen ƙetare da ma'aikatansu da suka watsa labaran. Wannan ƙuduri, a cewar Ms. Nauert, zai ba gwamnatin ƙasar Rasha wata dama ta cimma manufarta akan ƴan jarida da masu rubuce-rubuce a shafukan zumunta akan ayyukan da suke yi. John Lansing, shugaban hukumar sarrafa kafofin watsa labarai na gwamnatin Amurka ta BBG, ya bayyana damuwa akan wannan hari akan gidajen rediyon RFE ko RL da VOA. Wannan sabon dokar, a cewar Lansing, wani harin siyasa ne akan muhimman gidajen watsa labaran Amurka da kuma wani yunkuri na gurɓata sahihancin labaran da suke watsawa masu sauraro a Rasha a kowace rana. Bugu da ƙari, ya ce wannan dokar za ta sa a kyamaci ƴan jarida a banza da kuma sa su cikin hatsari. Ƙasar Amurka tana kira ga gwamnatin Rasha da ta yi abin da ya dace a ƙarƙashin yarjejeniyar Helsinki da kuma sharuɗɗan da ke kanta da ƙa'idojin kare haƙƙin jama'a da na siyasa suka ɗora mata don sauke nauyin da ya rataya a kanta na baiwa jama'a ‘yancinsu na bayyana ra'ayi a ƙasar Rasha. Abin da Rasha take akan gidajen rediyon RFE ko RL da VOA abin damuwa ne kuma ba za a lamunta da shi ba, a cewar Mr. Lansing, wanda ya ƙara da cewa wannan ba zai sa mu yi ƙasa a gwiwa ba wajen faɗakar da mutane a Rasha da ma duka sauran duniya don goyon bayan ‘yancin kai da demokaradiyya. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
Wanda kuma ya kama ga shirinmu na ƙarshe, yanzu ga Safinatu da takardun labaran duniya.
Shugaban Donald Trump ya ce ya samu tabbacin shugabannin kasashen Turai akan cewa za su ƙara kuɗaɗen da suke kashewa wajen samar da tsaro bayan shugaban na Amurka ya share kwanaki yana kukan cewa duk kasashen sun bar ɗawainiyar kashe kuɗaɗe akan Amurka kawai. A halin yanzu kuma ana kwanaki kalilan kafin su biyun su haɗu a wani taron ƙolin da aka shirya. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce shugaban Rasha Vladimir Putin ba abokinsa bane kuma ba abokin adawarsa bane.
To madalla masu raro da wannan muka karshen shirin namu ne yau baki daya, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin
Safinatu Sodangi
da ta yi gabatar da shirin da kuma Daniel Brown wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Malam Suleiman, ni Sarfil Hashin Gumal ke cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.